الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدعزكم حلرا وانا مجلسين البركة دمكي كراتو أشكل التافي منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لتافي واللفر الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي عليه رحمة الله كراتن دمكي قباتر و أولا مسلاتين جمعة نشنا و دمالم أبو بكر محمود جمي الله يجزيكم صدر رحمة مسلاتين بيتينا أمور كفور كاجي a cikin garin Azare karamar hukumar Katsabon jihar Bauchi Najeriya yau muna almuru na 12 ga watan Dhulhijja hijira 1447 wanda kuma yazo daidai da 29 ga watan Mayu miladiya shekara 2000 da shekara 26 cikin yaddar Allah madaukakin sarki zamu ci gaba da karatu a cikin kitabul hudud da muke karantawa a karatun da ya gabata mun tike a ambaton sharuɗan shedu akan zina shedu da suka bada sheda ko za su bada sheda akan an yi zina gabanin shedarsu ta karɓu kuma ta zama doka da za a zartar da haddi to sai wasu sharuɗa sun cika kamar yadda muka ambace su a zamanmu da ya gabata sharuɗa kamar guda 6 mun karanta su ɗaya bayan ɗaya to za mu tashi faɗin malam وعن عبادة بن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجم رواه مسلم ما لا يكاو حديثي دغ صحابي عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه marfu'an yace wannan hadisin daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila kurika daga gare ni kurika daga gare ni hakika Allah ya sanya musu mafita albikru bilbikri jaldu 100 wa nafyu sana da saurayi wanda yaje yayi zina ko mudurwa da tayi zina jaldu 100 hukuncin su ko wannan su bulala 100 wa nafyu sana da kuma kora na shekara guda wasayyibu bisayyibi hakan nan asayyib wanda yake magidanci ya taba aure da ya cika sharuɗan magidanci da muka karanta hakan nan da matar aure wacce ta cika sharuɗan aure da muka karanta koda kuwa a halin miji shi na mijin bashi da mata koda a halin ita ma ba ta da miji inda sun cika sharuɗan aure to akwai jaldu 100 bulala 100 warrajimu da kuma jefewa rawahu muslim ya tsada wannan hadisi mala ya kawo wannan hadisi a matsayin dalili na abin da ya gabata don haka dukkan bayanin da wannan hadisi ya kunsa mun yi shi a karatun da ya gabata wancan sati abin da ya rage shi ne ci gaba da faɗin malam wa akhirul amraini al-iktisaru ala rajmil muhsan kama fi qissati ma'in wal ghamidiyya. Malai yace wa akhirul amrayni al amri, wanda yake shine na karshe cikin lamura guda biyu, al iktisaru ala rajmil muhsan, shine takaitawa akan jefe magidanci, kama fi qissati ma'iz, kama yadda yake qissar ma'iz da kuma wacce mata al-ghamidiyya, kamar yadda ya gabata. Abinda malai yake nufi da wannan gaba, yana ishara ne zuwa ga wannan hadisin da ya gabata na Ubada, da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hukuncin saurayi da ya je yayi zina, ko budurwa da ta yi zina, bulala ɗari da korar shekara. To, wajen ambaton magidanci, namiji ko mace, sai aka ce bulala ɗari da jefewa. Kenan idan za a bi zahirin hadisu, mazawarci ko magidanci ko matar aure, idan ya yi zina, hukunci ya tabbata cewa za a ɗauki hukuncin jefewa a kansa ko a kanta. To, zai an yi bulala ɗari, idan an yi bulala ɗari sai kuma a je a jefe, shi ne jaldu mi'atin wa rajmu, bulala ɗari da jefewa. Ina fata an fahimta. To, shi hadisin ya ambaci hukunci biyu ne a kan kowanne, saurayi hukunci biyu ne a kansa, bulala ɗari da korewa, magidanci bulala ɗari da jefewa. To, sai malam yake so ya gwada maka cewa yanzu batun bulala ɗari a kan wanda za a jefe an shafe, yanzu ba magana bulala ɗari a kan wanda za a jefe gabanin a jefe shi. Shi sa malam yace wa akhirul amrayni, akwai al'amura guda biyu. Al'amari na farko, abinda ya zo a cikin wannan hadisin na Ubada, khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri jaldu mi'a wa nafyu sana, was-sayyibu bis sayyibi jaldu mi'atin wa rajul. Wannan al'amari na farko kenan, shine hukunci biyu kowannen su. Al'amari na biyu shine jefewan ma'il da jefewan gamidiya. An tsayar da hukuncin jefewa akan ma'il ba tare da an masa bulala ɗari ba, an tsayar da hukuncin jefewa akan gamidiya ba tare da an mata bulala ɗari ba. To, wannan sai yake gwada, to kenan an yafe bulala ɗari, an shafe ta, an hukuncin an canza shi, an samu nafsi. Wannan aikin na Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafe wancan hukuncin na bulala ɗari kafin jefewa ga wanda hukuncinsa shine jefewa. An gane? Da haka al'amarin guda biyu da malam yake ishara zuwa gare su shine al'amarin wannan hadisin na Ubada da kuma al'amarin hadisin jefe ma'il da gamidiya. Al'amari ne guda biyu. Al'amarin hadisin Ubada, bulala ɗari da jefewa. Al'amarin kissar ma'il da gamidiya, jefewa ba bulala ɗari. Wanne al'amari ne na ƙarshe a cikin biyu? Shine al'amarin ma'il da na gamidiya. Sai malam yace wa akhirul amrayni, na ƙarshe cikin lamura guda biyu, al-iktisaru ala rajmil muhsan, shine takaituwa akan jefe magidanci kadai, jefe magidanci takaituwa akan jefewa kadai ba tare da hadawa da bulala ba, kama fi qissati ma'il wal ghamidiyya, kamar yadda ya zo a cikin qissar ma'il da ghamidiyya. Ina fata an fahimta. Malam yace wa man kadhafa muhsanan bizina aw shahida alayhi bihi wa lam takmul ash-shahadatu julida 80 jalda. Wa man kadhafa muhsanan bizina, duk wanda ya jefi muhsan kamamme bizina da zina, duk wanda ya jefi kamamme namiji ko kamammiya mace da zina, kadafi kenan. Aw shahida alayhi bihi, ko kuma ya ba da shaida a kansa da zina, shaidar zina a kan kamamme, walam takmulish shahada, mutum shedar bata cika ba, bata karbu ba. An gane hali biyu, ko dai mutum ya samu kansa cikin masu jefewa, ko dai mutum ya samu kansa cikin masu jefewa, masu jifa kai, cikin masu jifa, ya jefi ɗan uwansa musulmi wanda ya cika sharuɗan kamewa, ya jefe shi da alfasha, kamar yadda bayani akan haka zai zo mana a fasali na gaba. Ko dai ya shiga cikin sahun ƴan ƙazafi, ko kuma ya shiga cikin sahun ƴan ba da shaida, amma shaidar bata tabbata ba. Shi wancan al'amarinsa a fili yake mai ƙazafi, amma al'amarin mai ba da shaida fa shi ne wani ne ake tuhumarsa da zina a gaban alƙali, sai ya yi musu. Sai masu tuhuma suka ce akwai shaida, muna da shaidu guda huɗu. Sai aka kawo shaidu, shaidun nan ɗaya bayan ɗaya, sai wannan ya yi bayani, bayaninsa sai ya tabbatar da cewa lallai wannan wanda ake tuhuma ya yi zina. Sai wannan ma ya yi bayaninsa, sai wannan ma ya yi bayaninsa, sai wannan ma ya yi bayaninsa. To, ba mutum ya je gaban alƙali ya ba da bayani a matsayinsa na shaida kaɗai shi ke sa bayaninsa ya karɓu, ko hakki ko laifi ya tabbata ba, a'a. Abubuwa da yawa suna iya faruwa ya zama bayanin mutum ba za a karɓa ba. To, ya je shi ya yi ɓaramɓaramar bayani, kuma daga ƙarshe sai ya zama bayanin ba za a karɓa ba. Saboda wasu sharuɗa na shari'a kafin a karɓi bayani. Ko dai sun ce suna da shaidu, mai tuhuma ya ce yana da shaidu, ya kawo shaida ɗaya, ya kawo shaida biyu, amma ya rasa na uku, ya rasa na huɗu. Kun ga shaidun nan guda biyu sun faɗa. Ko kuma ya kawo guda uku, ya rasa na huɗu, kaga ukun nan sun burma. Ko kuma ya kawo huɗun, amma bayanansa suka sha bamban. To, wanda duk a cikinsu ya yi bayanin zina ya burma. Ko kuma ya kawo biyu maza, ya ce yana da sauran shaidu. Sai da aka zo zama sauraron sauran shaidu, sai ya kawo mata. Su ma suka yi bayanin ya yi zina. To, duka huɗun sun burma. So, duk lokacin da mutum ya zo ya ba da shaida, sharuɗan karɓar shaida ba su cika ba, to ba za a karɓi shaidarsa ba. Idan ba a karɓi shaidarsa ba, a sauran shari'o'i na haƙƙoƙi da laifuka, in ba a karɓi shaidarsa ba, to shi kenan sai da awa ta faɗi, a kori da awa, ko kuma abu wata hanya ta daban, kamar yadda tsarin gudanar da shari'a ya tanada. To, amma a wannan kes na tuhuma da zina, to shi abin ya zama daban. Idan mutum ya zo ya yi bayani, to ko dai ya tabbata, in ya tabbata shi kenan duka sun tsallake. Wanda ake tuhuma sai ya zama an kama shi da laifin ya yi zina, saboda tabbatar shaidu da cikar sharuɗa. Idan kuma sharuɗa ba su cika ba, ko kuma shaidu ba su karɓu ba saboda wani dalili cikin dalilai na shari'a, to waɗanda suka ba da shaida, in dai shaidarsu ta tabbatar da zina da harcensu, to su kuma yanzu za a kama su da laifin ƙazafi, za a yi musu bulalar ƙazafi. Za a kama su bulalar ƙazafi. Wancan satin na yi ishara zuwa ga kissar Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu a zamanin Sayyidina Umar, da aka tuhume shi da zina, aka zo da shaidu guda huɗu ɗaya bayan ɗaya, uku suka ba da shaida iri ɗaya, suna masu tuhumar zina, amma na hudu sai bayaninsa ya sha bambam. Shi sai zama cikin shaidarsa babu abin da yake tabbatar da an yi zina. Wannan ya sa sayyidina Umar ya kwantar da waɗannan guda uku, ya musu bulala 80-80 na sun yi kazafi wa Mughira. To kaga kenan batun da malam yake yi, akwai wanda kawai shi a cikin gari ne zai je ya dinga daga magana yana fada, irin kamar yadda ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kazafin da aka yi wa Nana Aisha, zance ta yawo a cikin garin Madina, ɗan labari daɗi, ɗan kila waƙala, suka yi ta daga labarai, aka tattara ire-irensu, aka yi musu bulala 80-80, su ne ɗan shafa labari shuni na cikin gari. To ko dai mutum ya zama kawai ɗan jita-jita a cikin gari, ko kuma mutum ya zama shaida ne ya je ya bayar a kotu amma shaidar ba ta karɓu ba, to dukka waɗannan mutane guda biyu ababi na zina, to za a yi musu hukuncin ƙazafi, za a yi musu bulala, za a musu bulala wato 80-80. To wannan kuma shi ne abinda in kun haɗa da wannan karatun za ku gano wani abu da ya gabata a baya a babin li'ani da muka karanta da ku ana. Yayin da miji ya tuhumi matarsa da zina ko ya ganta tana yi, kun ga ya kamata a ce miji ya sha bamban da wani. Wani daban idan ya ga ana zina, in shi kaɗai ya gani ba shi da bakin magana. Idan kuma ya yi magana za a yi masa bulala 80 ya yi ƙazafi. Amma yaya za a yi miji ya ga matarsa, tunda in cikin gidansa ne, ya shiga ya je ya gani, yanzu don Allah ku bani labari, ban ce kai ba. Amma mutumin da ya shiga gidansa ya je yana leƙawa ko ta window ko ta ƙofa ko ta wata hanyar tsautsayi, sai ya ga wani kwarto a kan matarsa yana saduwa da ita, yanzu a wannan lokacin ya yi ƙoƙarin ɗaukan mataki ko kuma ya fita nemowa shiru. Kuna ga akwai namijin da zai iya haƙuri a ci gaba ya tafi neman shaidu? Yawwa! To a daidai wannan lokacin sai kuma a ce kar ya yi magana? Idan ya yi magana tun da ba shi da shaidu guda huɗu bulala 80? Ga mari ga tsinka jaka? Kun gane? Yawwa! To sai zama hukuncin miji ya sha bamban da duk wani wanda zai ga ana zina. Shi miji idan ya ga matarsa tana zina, ko ya samu tuhuma mai ƙarfi akan zinarta, to ba a hana shi magana ba. Yana da ƴancin ya yi magana. Kuma shi ma idan ya yi magana za a ba shi dama ya kawo shaidu guda huɗu. Wallazina yarmuna azwajahum walam yakun lahum shuhada'u illa anfusuhum. Za a ba shi damar ya kawo shaidu. In ya ce ba shaidu, shi yana gani ya ɗimauta bai yi wata wata ba, yaya za a yi ka bar wani akan matarka ka tafi falala? Don haka kawai ya ɗauki matakin dakatarwa. To ba shaidu. To in wani ne ba miji ba, shikenan ya kama kansa bulala 80. To amma miji nasa sai zama daban. Shari'a ba za ta tsaya a haka ba, ba za a ce a masa bulalar ƙazafi ba, sai an je wani sabon mataki fil a leda na ma'aurata. Ina kike? An yi haka ko kina musu? Ta ce tana musu. Kana da shaidu? Ce ba shi da shaidu. To me kuwa a ce ka kwanta amma bulala 80? Sai a ce to sai dai a koma li'ani. Sai a koma li'ani, a yi tofin alatsi ne. Don haka ka ba da shaida ta rantsuwa karo huɗu, kai da kanka kana shaidar da Allah, kana mai rantsuwa da sunan Allah cewa ka ganta tana zina. sannan na biyar ka tsine wa kanka idan ƙarya kake mata an gama da kai idan yayi haka ya kubuta yanzu saura ita ita ma zaki iya rantsuwa ki shedar da Allah rantsuwa hudu da sun kina mai rantsuwa da sunan Allah cewa baki zina ba ki rantsuwa ta biyar ta ƙarshe kina mai shedar da Allah cewa fushin Allah ya tabbata akan ki idan mijinki da gaske yake zaki iya wannan idan mijinki da gaske yake zaki iya wannan idan tace za ta iya sai a ce bismillah ga fili ga doki sai a ba ta dama ta yi idan ita ma ta yi kunga kowa yayi kenan ko shikenan alƙali sai ya sallama wannan ya tsine wa kansa wancan ta jawa kanta fushin Allah shari'a ta fi ƙarfin alƙali ta koma gaban Allah sai ya raba aure har abada idan akan ciki ne ya kore cikin har abada idan akan ɗa ne ya kore ɗan har abada shikenan magana ta ƙare shari'a dai a gabansa yanzu ta ƙare ta fi ƙarfin alƙali sai alƙalin alƙalai shine Allah amma idan lokacin da ake da shi aka ce da shi to za ka yi rantsuwa ka shaidar da Allah sau huɗu na biyar ka tsine wa kanka la'anar Allah ta tabbata a kanka idan ƙarya kake yi sai ya ce a'a ba zai yi ba ba za ka yi ba zai yi ba a bashi kowace irin dama ya ce gaskiya shi ba zai yi ba to kaga a wannan lokacin ƙazafi ya tabbata sosai ba za ma auyace ta ba tunda ya kasa ya gaza ya kawo shaidu bai kawo shaidu ba ya yi rantsuwa ya ce a'a shi ba a garaje da sunan Allah ya to wannan kuma so kake kaci mata mutunci sai a kwantar da shi a masa bulala 80 ya rage ko ya ci gaba da zama da ita ko ya sake ta shi ruwansa a fentar shi amma idan yayi ita kuma sai ta ki ta yi aka ba ta kowace irin dama ta ki ta yi to ita kuma sai aka mata da laifin ta yi zina kun ga tunda matar aure ce sai me sai a jefe ta to kaga shine karatun da aka har hada shi ga can dalilin da yasa al'ani miji yayi tuhuma shi kadai amma ba a dauki tuhumar sa kazafi ba babu shaidu kuma ba a masa ba a dauke shi mai kazafi ba aka ci gaba da sauraron sa to ga dalili in ka zo ka hada da wannan karatun sai abin ya fito maka to duk wanda ba miji ba idan ya kasa idan yayi kazafi ya jefi dan uwansa musulmi kamamme da zina to za a nemi ya kawo shaidu idan ya kasa kawo shaidu to za a yi masa bulala 80 ta kazafi hakan nan idan shaida ne ya kasa tabbatar da shaidar ko kuma suka ba da shaidar amma ba a karba ba to waɗanda suka jingina masa zina za a yi musu bulala 80 shine aw shahida alaihi bihi ko yayin shaida a kansa da cewa yayi zina walam takmuli shahadatu kuma shaidar bata kammala ba bata cika ba julida 80 jalda za a yi masa bulala 80 na kazafi to daga nan mun gama da mas'ala da ta shafi zina sai malai yace wa qadfu ghairi al-muhsan fihi ta'zir malam ya shiga bayani akan kazafi da yace wa qadfu ghairi al-muhsan fihi ta'zir kazafin wanda ba muhsani ba jefe wanda ba musani ba to akwai hukuncin ta'ziri abinda malamin yake nufi anan asali kazafi yana nufin jifan musulmi kamamme ko musulma kamammiya da zina ko da alfasha in kace da alfasha yafi lafazin zina fadi domin alfasha ya hada da zina zina kuma mun karanta ta'arifin ta a baya ko ta gaba aka sadu ko ta duburar mace aka sadu da ita yana cikin ma'anar saduwa in haramun ne yana cikin ma'anar zina yana cikin ma'anar alfasha namiji ya sadu da namiji ta dubura irin aika ta mutanen annabi loto wannan ma idan aka jefi mutun da shi yana cikin ma'anar kadafi yana cikin alfasha mace ta zakke wa mace yar uwarta mace ta zakke wa mace yar uwarta kazantar ma dugo da biyan bukata da ake ce da shi as-sihab wannan ma yana cikin ma'anar alfasha don haka idan muka ce jifan musulmi kamamme da alfasha to zai shiga ciki zina hakan nan lutiya hakan nan kuma maɗugo to dukkanin su alfasha ne kazanta ce wacce take mafi munin abin da yake taba mutunci mutuncin mai mutunci don haka dukkan wanda ya jefi kamamme da zina ko da luwaɗi ko da maɗugo to bulala 80 in ya kasa tabbatarwa da shaidu hudu ko ya ba da shaida ya kasa tabbatarwa to yanzu sai ake maganar wanda ya jefi wanda ba kamamme ba wanda ya jefi wanda ba kamamme ba gabanin nan mu fahimci cewa duk wani jifa idan ba da alfasha bane ba a ce masa kazafi a ma'anar shari'a mu gane wannan duk wani jifa wanda ba da alfasha ba kamar cewa barawo ko cewa mai ko cewa kwadayayye ko cewa kaza da sauran kalmomi na zagi da keta mutunci da alfarma da ake yi har wani lokacin ake shari'a a kansu to a matsayinka na mai fatawa ko a matsayinka na alkali mai hukunci kar a ka maka rigima ta wani ya ce wani barawo idan sun ambaci wannan tuhuma da kazafi ka biyar da ita akan kazafi ai kai mai ilimi ne ko da sun ce wannan rigimar ta su kazafi kai ka san me ake nufi da kazafi ba ka ya ce mun barawo ni kuma ba barawo bane ko ya ce mun maye ni kuma ba maye bane to waɗannan su ma laifuka ne laifuka ne amma ku ji bambancin idan kazafi ne abinda za a bukata ya kawo shaidu hudu amma idan ba kazafi bane kamar jifa ne da cewa barawo ne ko cewa maye ne shaidu biyu sun wadata zaka kawo shaidu akan barawo ne shaidu mafi karanci guda biyu maza zaka kawo shaidu akan maye ne shaidu mafi karanci guda biyu maza amma zaka kawo shaidu akan yayi zina kuma zinaci ne kuma zinaciya ce ko tayi zina to wannan shaidu hudu maza to shi wancan magana barawo ne ko maye ne ko wane ne yana babin bata suna zagi ne shi zagi ne da yake babin bata suna shi ma dai musulunci ya haramta amma ba shi ne kazafi ba yadda ake biyar da shari'a ba iri ɗaya ba kuma yadda ake hukunci ba iri ɗaya ba amma dai laifi ne hadisi ya zo hadisi hasan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qala fi mu'minin ma laysa fihi hubisa fi radzatil khabali hatta yaquda mimma qala duk wanda ya gayawa musulmi mummuni ya rufe ko suna ko kage ko wani hukunci da bai yi ba ya kala masa wani laifin da bai yi ba ko wata siffar da ba tasa ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace hukuncinsa shine zama a cikin diwar ƴan wuta har sai ranar da ya tuba ya janye abin da ya faɗa aka yafe masa dan ya tuba ya janye abin da ya faɗa aka yafe masa ya tsira in ba haka ba to mazauninsa diwar ƴan wuta kuma tun daga nan duniya a wajen Allah madaukakin sarki a hukuncin Allah tamkar yana cikin wannan diwar to shi abin kyama ne to duk musulmin da zai dinga yawo da batanci wa ƴan uwansa musulmai yana jifansa da kalmomi na batanci to hukuncinsa kenan sawa'un an yi karasa ko ba a yi karasa ba an ji shi ko ba a ji shi ba wannan shine hukuncinsa baya halatta ka rika jifan ƴan uwanka musulmi da sunaye na batanci ko da siffofi na aibatawa ko kana musu hukunci da hukuncin da Allah da manzonsa ba su yi musu ba don haka shi ma laifi ne bata suna defamation of character shi ma laifi ne sai dai ba shine kadafi ba shi kadafi shine jefewa da jifa da alfasha kamar yadda muka yi bayani so jifa da alfasha shi ma jifa da alfashar gabar karatunmu baya zama kadafi da za a yi wa hukuncin bulala 80 sai ya zama wannan jifa an yi shi ne akan kamamme wannan jifa sai ya zama an jefi kamamme ne wanda bai kame kansa ba ta hanyar harcansa harcansa alfasha da batsa da kuma cika baki akan zunubi shi fasikin harce ne in yayi zunubi zai bada labari in zai yi ma zai bada labari idan yayi target ya kasa nasara ma abun ya kufce zai bada labari to wannan shi fasiki ne to irin wannan idan an jefe shi da alfasha to ba za a yi wa mai jifan nan haddin bulala 80 ba saboda bai kame kansa ba hakan nan wanda bai kame kansa ba da irin ɗabi'arsa da yawace-yawacensa a ɗabi'arsa shi na mata na mata ne da mata yake hulɗa a cikin karuwai yake zama ko kuma koda ba karuwai ba shi duk yanda mata suke sune ƙawayensa sune abokansa sannan kuma daga cikin ɗabi'arsa yana keɓewa da mata ana ganinsa yana shiga gidan da gidan matar da mijinta ba mazauni bane ba mijinta direba ne don haka yana shiga ana ganinsa yana shiga yana daɗewa ba tare da akwai wata alaƙa ta shiga wata shari'a ta yadda ba yana yawan shiga kan mata in ga bai tsare kansa ba ko kuma an san shi da yawace-yawacen bin gidajen barasa da gidajen mata ko da ba a taɓa ganinsa yana zina ba amma dai yana gidajen barasa yana gidan gala yana gidan karuwai yana gidan kaza yana kaza yana kaza an san shi da haka ko kuma sana'arsa sana'a ce yake yi ta yada alfasha an san shi shine yake tura wa yara fina-finan batsa da hotunan batsa an san shi da waɗannan bai kame kansa ba ko ya buɗe gidan fim gidan kallo ana kallon batsa ana kallon alfasha kuma shine a bakin gidan yana karɓan kuɗi yana da yaransa suna taya shi to duka wannan babu kamewa ciki. Duk wanda ya jefa kansa cikin tuhuma ya zama muttaham da alfasha, shi abun tuhuma ne da alfasha, kuma wannan tuhumar tuhuma ce ta gama gari, duk gari an san shi da haka. Shi yasa ba a ce wa mutum fasiki sai ya zama shahararren bayyanannen fajiri mai sako sai ya zama fasiki. Domin fasiki baya zama fasiki sai idan sakonsa ya bayyana idon kowa. Ai dukkan masu sako ne, dukkan masu zunubi ne, ba wanda ya tsira daga zunubi. Amma idan zunubinka asirinka a rufe yake, daga kai sai mahalicinka zunubinka, wala Allah ka yi nadama, wala Allah ba ka yi nadama ba, amma ba ka iya faɗa, kuma ba ka iya nunawa, ba ka iya ba da labari, sannan ba ka yarda a sani ko halin kaka, to ba za a ce maka fasiki ba. Wa zai raɗa maka fasikin tunda ba wanda ya sani? To wannan ba za a ce maka fasiki ba. Amma fasiki shi ne wanda idon kowa ya san tantirancinsa, kunnan kowa ya ji tantirancinsa, don haka ya shahara irin yadda ake shahara da malinta, irin yadda ake shahara da mulki, irin yadda ake shahara da siyasa, irin yadda ake shahara da karatu, irin yadda ake shahara da limanci, shahara da ladanci, haka shi ma ya shahara da sabon Allah. To wannan ba kamamme bane ba. To tunda ba kamamme bane ba, to bashi da hakki, bashi da hakki na hukuncin kadafi. Idan aka yi masa kadafi, wani ya ce masa mazinaci, ko wani ya ce masa dan luwaɗi, ko wani ya ce masa kaza, ko mace ce ita ma ta mazare, bakinta baya haila, ita ma kafarta babu tarnaki, tana shiga ko'ina, tana hulɗa da maza, tana kokuwa da maza, har goyonta maza suke yi, har goyon maza take yi, tana chata da maza, an santa da irin wannan, da ɗaurin kallabi na karuwai, da tafiya cikin tsiraici. To irin wannan ita ma idan wani ya ce mata karuwa, ko ya ce mata mazinaciya, ko ya ce mata ‘yar maɗugo, to ba ta da ikon a yi masa hukunci na haddi na ƙarfi. Sai dai abin tambaya a nan shi ne, shin suna da hurumi na su ɗaga ƙara? Za su iya ɗagawa? Za a saurare su? Za a saurare su. Wanda ya jefe su za a yi masa hukunci? Za a mar hukunci. Abin da kaɗai ba za su cancanta ba, ba za a mar haddi ba, ba za a masa haddi ba. Sai a ɗan fenta shi bulala goma, bulala biyar, a ce kaka saki. To da ka iya samu alƙalin ma shi ma dama zuciyarsa cike-cike da me, da jin haushinta, iskancin da take a gari, alƙalin ma ya rasa yadda zai yi da ita ne, ba wanda ya taɓa kawo masa ita. Sai ga ta kuma ta zo da karin kallabi, ta lankwasa kallabi kuma tana cewa ga wani ya ce mata karuwa. Kaga alƙalin ma zai iya cewa shege ya fuske ba karuwa ba ce? To amma da yake aikin ba haka yake ba, shikenan zai ci mur, ya ɓata rai, ya bi prosedua, ya bi tsarin aikin yadda yake. Idan ya tabbata cewa ya ce mata karuwa, to shi kenan. To kun ga alƙali shi ma ya san dama tambaɗaɗɗiya ce, to dan me zai tsanani a hukunci? A ce ku ɗauko duruna a masa bulala biyar, kar ku yi tsanani. Shi kenan, magana ta ƙare. Don haka wannan maganar kamewa tana da matuƙar muhimmanci, tana da matuƙar muhimmanci. In ba ka da kamewa, to ba ka da daraja a shari'a. Ba ka da kamewa, ba ka da daraja a shari'a. Amma in ka kame kanka, to duk girman laifinka shari'a ba za ta fasa ba ka hukuncinka na kamamme ba. Tambihi da zan yi a nan, idan kun kula a baya mun yi magana akan muhsan, nan ma mun gamu da kalmar muhsan. A baya da muka ce muhsan sai muka ce magidanci, nan kuma da muka ce muhsan sai muka ce kamamme. To haka ne kalmar take. Kalmar tana da bambancin ma'anoni. Wani lokacin muhsan yakan zo da ma'anar magidanci, wani lokaci muhsan yakan zo da ma'anar kamamme, wani lokacin muhsan yakan zo da ma'anar ‘yanci, kishiyar bawa. wani lokaci kuma muhsan yakan zo da ma'anar matar aure. Duka wannan sun zo a cikin Al-Qur'ani mai girma. To yanzu anan da Allah madaukakin sarki yace wallazina yarmunal muhsanati, waɗanda suke jifan al-muhsanati kamammun mata, nan ba matan aure ba ake nufi, kamammun mata nan ba yantattun mata ba ake nufi, ƴaƴa a kamammun mata ake nufi nan, ba ana nufin abinan ba ana nufin abinan matan aure ba, ana nufin kamammu wanda suka tsare kawunan su. To haka maza ma kamammu. Thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, sannan ba su zo da shaidu hudu ba. Wajliduhum 80 jalda, Allah ce ku yi musu bulala 80. Wannan dokar Allah ce haka. In dai kamamme ne aka masa kadafi, ko kamammiya aka mata kadafi, kuma aka kasa tabbatarwa, dukkan wanda ya kadafin za a bashi wannan damar, ne ya tabbatar, ne ya tabbatar. Shi yasa a gaban alkali, inda a ce mace za ta je gaban alkali sai ta ce ina ƙararwa ne, ya ce mun karuwa, mun sani mu a Hausa an ce karuwa mai ake dashi, ya ce mun karuwa, sai alkali ya dube shi sai ya ce haka ne, ka ce mata karuwa? Sai ya ce eh haka ne, na gaya mata karuwa. Kun ga ya amsa? To alkali ba ce masa zai yi to shi kenan kwanta amma bulala 80 da ka amsa laifinka ba, ba haka shari'a take ba. Tunda ya ce mata karuwa, to yanzu shari'a ta dawo tasa, ba ita ta zo ba, ita ta zo shari'ar kamar ta tace, shari'a ta dawo tasa. Oh haka ne ka ce mata karuwa? Eh haka ne na ce mata karuwa. To kin ji haka ne ya ce miki karuwa? Tace to ni ba karuwa bace, ban san karuwanci ba, ban san yadda ake karuwanci ba. Sai ya ce kana da shaidu? Kana da shaidu akan ita karuwa ce? Kun ga shari'a ba za ta kare a haka ba, saboda a bashi dama, a bashi dama. Ya gashi nan ya ce mun maye, eh haka ne maye ne. Gashi nan ya ce mun barawo, eh haka ne barawo ne. To me yake shari'a ta kare aka ce kana da shaidu? Shine fadin Allah ta'ala, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, ba za a je magana bulala 80 ba sai ya kasa defending. In ya kasa proving to sai a je magana bulala 80. Sai ce ina da shaidu, kawo shaidunka. Sai ya je kawo shaidu. To anan kuma shaidu da zai je ya kawo, shaidu ne na zina, ana bukatar shaidu hudu. Da ya je ya kasa kawowa, ya kawo shirme abinda bai tabbata ba, to shikenan. Yanzu ya tabbata ya ce mata mazinaciya, kuma ya kasa tabbatar da ta yi zina, don haka hukunci ya hau kansa da ikirarinsa da confession ɗinsa, za a yi masa bulala 80. Haka tsarin yake. Nassin Al-Qur'ani haka yake, wallazina yarmunal muhsanati, waɗanda suke jifan kamammu, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, sannan sai ba su zo da shaidu hudu ba. Fajliduhum 80 jalda, kuma su bulala 80. Sai in sun kasa zuwa da shaidu sai kuma su bulala 80. Nassul Qur'ani. To abinda ma da yake cewa anan shine waqaftu ghayril muhsani fihi ta'zir, jifan wanda ba kamamme ba ta'ziri za a yi ba haddi ba. Wacce ba kamammiya ba aka jefe ta da zina ko da alfasha, to idan ya tabbata an jefe ta kuma an kasa kawo shaidu, amma ya bayyana cewa tantiriya ce ko shi tantiri ne, to ta'ziri za a yi. Shi ne nace muku ya danganta, in shaharar ta kai shahara har alƙalin madama yana jin haushinta, to shi kenan sai ɗan masa hukuncin ɗan daidai, ba na wani mai zafi ba, dama tambaɗaɗɗiya ce. Sai malam ya ce wal muhsan, abinda ake nufi da muhsani a wannan karatun, abinda ake nufi da muhsani kamamme, huwal hurru, ana nufin ɗa, albalighu balighi, almuslimu muslimi, al'aqilu mai hankali, al'afifu kamamme. Wannan shine muhsani a wannan gaba. Al-hurru da ba bawa ba. Da a wannan babin ba bawa ba. Bawa a wannan babin ba Musa ne bane. Idan an yi kadafi wa bawa an ce yayi zina ko baiwa an ce ta yi zina. To ba bulala 80 bane. Ta'ziri. Da ake nufi. Sannan ya zama baligi. Idan an yi kadafi wa yaro wanda bai balaga ba aka ce yayi zina ko yarinya wata balaga ba aka ce ta yi zina, to wanda yayi wannan laifi idan ya tabbata yayi wannan laifi ba haddin bulala 80 za a masa ba, domin ya jefi yarinya ne, ya jefi yaro ne, sai dai a masa ta'ziri, a masa bulali na jan kunne. Al-muslim ya zama musulmi, wanda ba musulmi ba ya je, wanda ba musulmi ba idan aka jefe shi da zina aka ce yayi zina, ba musulma ba ce aka ce mata karuwa ko aka ce ta yi zina, sai ta ce ba ta yadda ba, ta je kotu ta yi ƙara. To idan ya tabbata wanda ya jefe ta shi musulmi ne, idan ya tabbata cewa ya jefe ta da zina kuma yanzu ya kasa tabbatarwa, to ba za a masa bulalar haddi ba, sai dai a masa jan kunne, saboda ba musulma ba ce, saboda ba musulmi ba ne wanda aka jefe da abin aka jefa da zina din. An gane ko? Ai karewar lalacewa kan ta bayyana gare shi da baya sallah. Ko ba ka? Al-aqilu ya zama mai hankali. Idan aka ce wa mahaukaci mazinaci ko mahaukaciya ce sai aka ce mata karuwa, sai ta ce ba ta yadda ba ta yi ƙara. To idan ya tabbata an gaya mata hakan, to sai dai a yi jan kunne. Ba za a yi haddi ba, saboda mahaukaciya ce, da mahaukaci ne. Al-afif sannan ya zama kamamme, ya zama kamammiya, wanda ba kamamme ba idan an jefe shi da zina ko wacce ba kamammiya ba idan an jefe ta da zina ko da maɗigo, ko kuma dama shi abin tuhuma ne kuma aka jefe shi da tuhumar da ake masa, to ba shi da haƙƙin bulalar ƙarfi kamar, sai dai a yi jan kunne kamar yadda na yi bayani ya gabata. Malam yace wa ta'ziru wajibun fi kulli ma'siyatin la hadda fiha wala kaffara. Yanzu malam ya gama karatu akan kadafi, yanzu kuma zai mana bayani tunda maganar ta'ziri ta shigo, akwai wasu laifuka waɗanda hukuncin su bai kai haddi ba amma laifuka ne a shari'a. To akwai wani hukunci wanda bai kai haddi ba wanda ake ce masa ta'ziri, shine jan kunne, horon gargadi. Malam yace wa ta'ziru, shi kuma horo na jan kunne wajibun, wajibi ne shi ma, fi kulli ma'siyatin la hadda fiha, cikin dukkan wani laifi wanda babu haddi a cikin sa, wala kaffara kuma babu kaffara. Laifi ne a shari'a, ba haddi ba kaffara. Mai haddi kamar zina da muka karatu akai, kamar kadafi da muka karatu akai. Mai kaffara kamar zihari, mutumin da ya ce wa matarsa ta zama tamkar uwarsa, ya kamanta matarsa da uwarsa, ya haramta a kansa matarsa, ya ce yadda uwarsa, yadda ya saki nonon uwarsa, to haka ita ma ta haramta a gare shi. Kaga wannan farnati a shari'a da rashin sanin darajar uwar. To shari'a ba ta ɗauki wannan da wasa ba, laifi ne, amma sai aka sa masa kaffara. Tunda an sa masa kaffara shikenan, wannan shine hukuncinsa. Ba za a kawo maka kana alkali, a kawo maka mutum ya yi zihari, matarsa ta yi ƙararsa ya yi zihari, ka ce za ka masa wani hukuncin ɗauri da tara da wane ne, a'a, ga kaffara shari'a ta sa. Da haka za ka tilasta masa hukuncin shari'a. Amma idan laifi babu haddi, idan laifi babu kaffara, amma a shari'a laifi ne, kamar da na ambata muku ɗazu, an hana ɓata sunan musulmi, sai wani ya ce wani mai, ko ne ce wani ɓarawo, ko ne ce wani kaza, ga sunan laifuffuka ko barin sallah. Barin sallah ba laifi ba ne, amma ba haddi ba kaffara. Ko kin ba da zakka, mawadaci ya kiba da zakka, ta bayyana cewa baya zakka, laifi ne amma babu haddi, babu kaffara. Ko kuma baya zuwa sallar jami'i, baya zuwa la asuba wala azhar wala na'asr wala maghrib wala, baya zuwa masallaci, wannan laifi ne. Wanda har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na kusa na sa a kira sallah in lokacin sallah yayi, na ajiye liman in lokacin shiga yayi ya ja mutane sallah, ni kuma in zabu wasu katti daga cikin ku mu dauko damman itatuwa mu bi garin Madina, duk gidan wanda muka san baya zuwa sallah mu jefa ice mu kyatta wuta yana ciki. Yace na kusa ne haka akan wanda ba sa son zuwa sallah masallaci, kaga laifi ne. Amma ba a ce ga haddin wanda baya zuwa sallar jami'i ba, don haka shi ma za a yi masa horo ne na jan kunne. Kamar sata wacce ba ta kai nisabi ba, satar da ba ta cika sharuɗan sata ba, ita ma laifi ne, don haka za a yi jan kunne. Kamar keɓewa da mace ba matarsa ba wani harramata ba, a ganshi yana shiga lungun mutane yana keɓewa da mata, ko yana shiga gidan da ba nasa ba, amma ba a kama shi da laifin komai ba in banda wannan na mata na mata, to wannan shi ma za a yi masa horo na jan kunne kare ƙara ba a yi. Ko kuma namiji mai sa kayan mata ko mace mai sa kayan maza, wannan ma laifi ne, za a kama shi a yi masa hukunci. Lokacin Sayyidina Umar wani ai kama yake da mata, halittarsa ce haka, haka yana kama da mata, sai ana fitinuwa da shi. Umar yayyayi da shi ya dinga kama da maza man, ya dinga in tafiya ce ya dinga yi ta gab 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 haka abubuwa ya dinga irin, amma babu sai na yi irin na mata kamar ɗan Daudu. Sayyidina Umar ya sa aka kama shi, aka masa malu, aka kwashe gashin kansa tata, ka san Balarabe aka masa malu an gama ci masa mutunci. Ba ga sai da aka sa malu ya zama ibada ba, sannan Laraba suke ai Balarabe in ba Umara ko Hajji ba zai maka malu ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya masa baiwar gashi suka ce gashinsa har kafada yake sauka, al'ada su ce haka ba sa aiki. Ke sa wani sahabi a lokacin hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwarkwata ta goshinsa take zuba, annabi sallama ya ce aje ai masa aski, tare da cewa an hana aski har sai da Allah ya yi ishara zuwa gare shi a cikin alkur'ani mai girma suratul baqara. Dan haka Larabawa ba sa son kwashe gashi gaba daya, kuma har yanzu nan Balarabe idan zaka je aski wajen larabawan cikin gari ba askin shaf shaf na ɗan umara na aikin hajji ba, a cikin gari in zaka je shagon aski in ka samu Balarabe ya hau kujerar aski ka juya kai tafiyarka, domin za a yi awa guda ana sa kun ana haka da gashin ana gauraya sai a cire sama, a gauraya sai a yaɗe sama, a ga aitai a shimfiɗa shi in an tashi ka rasa me aka yi, shine askin su. Sai na Umar yace a kamo shi aka sa reza sai da aka kwashe gaba ɗaya gashi yayi tak babu gashi a kansa, haba ai sai ƙara kyau. Sai na Umar yace to zaka bar garin nan ka hada kayanka ka bar garin, ya kore shi daga gari. Ta'ziri ne ko aka samu mutum ɗan sane ne za a yi masa horo shi ma na jan kunne, ko kuma mutum aka same shi ɗan kasuwa ne amma riba ya yi dumu-dumu a cikin riba, nan ma ba za a bar shi ba, za a yi masa horo na jan kunne. Ko aka samu mutum mai yawan jin kaɗe-kaɗe, ko yaran nan masu kwamfuta suna sayar da kaɗe-kaɗe suna tura-turan kaɗe-kaɗe, a naɗe shi za a yi a shari'ar musulunci, naɗe shi za a yi a je a yi masa horo na ta'ziri. An gane ko? Da sauran laifuffuka suna nan waɗanda shari'a ba ta yi musu ta haramta, laifi ne amma ba ta sanya haddi ko kafara ba, don haka shi yasa alƙalai suke da aiki shine yaya za a yi ka samar da wani hukunci wanda ya dace da irin wannan laifin, kuma horon da zai iya yin amfani ya zama wa'azi ga wanda aka yi masa, ya zama darasi ga wanda ya ji ko ya gani ko ya samu labari. Wannan shi ake cewa ta'ziri. Amma saboda lokaci sauran karatunmu akan ta'ziri ba zai kammalu ba, sai Allah ta'ala ya kai mu zama na gaba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da na yi kuskure Allah ya gafarta mana baki ɗaya. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. wani yana cewa malam zan iya amsa sallama lokacin da nake cin abinci, zai iya amsa sallama lokacin da yake cin abinci? Amsa shine eh, zaka iya. Saboda ai magana ana cin abinci ma sunna ne, maimakon ma ka ɗauka cewa an hana. A'a, magana ana cin abinci ma sunna. Ana son idan ana cin abinci jifa-jifa a yi magana. Babu laifi, sai dai sai a kiyaye wajen yin maganar, a kiyaye ladubban cin abinci. A kiyaye ladubban cin abinci wajen yin maganar, saboda idan ba a kiyaye ladubban cin abinci ba, a iya yin maganar ana toho abinda ake ci cikin abinci, kuma ana ci tare. Kaga wannan ya saba ladubban cin abinci. Sannan haka a iya wajen yin maganar a je ba a yi ta akan gaba ba, a ƙwaro. Wannan hikimar ce ta sa malaman fiqh ma suka hana mai cin abinci, ko suka ba mai cin abinci uzuri idan bai amsa sallama ba, saboda gudun kare je ya ƙware. Amma duk wanda zai kiyaye irin waɗannan, wannan babu laifi. Annabi alaihi salatu wassalam yana yin magana idan yana cin abinci, yana magana idan yana cin abinci. Wani lokaci ma sai da ya yagi nama, ya ɗauki kafar ainihin wato tunkiya ko rago, ya sa a bakinsa mai albarka, ya yaga, ya tauna. Sannan tukunne ba da wani bayanin na hadisi wanda ya zama karatu daga nan zuwa ta cikin kiyama. Kila da amincin Allah tabbata gare shi. Don haka ana iya yi a takaice kenan. Daga ƙarshe zan ɗan mana ɗan tambayi, tunda a wannan gaɓar da muke ciki yau, muna 12 ga watan Zulhijja, cikin ayyamu tashrik. Ayyamu tashrik su ne kwanaki na shanya nama, kwanakin shanya nama. Da can Larabawa idan aka yi lahiya, to waɗannan kwanakin suna ayyukan nama ne, suna jirginsu. To shi yasa aka ce musu ayyamu tashrik. To waɗannan kwanaki, kwanaki ne waɗanda shari'a ta ba su muhimmanci, suke da wasu hukunce-hukunce. Ta fuskar mahajjata, waɗannan kwanaki da jiya da yau da gobe, kwanakin zaman menene da kuma jifa, ta fuskar ma'aikata kenan, wani karatu ne daban wanda ba gabasa muke ba. Sannan ta fuskar mazauna gida, waɗannan kwanaki suna da hukunce-hukunce kamar guda uku manya. Na ɗaya daga cikin hukunce-hukunce guda uku, waɗannan kwanaki ne na zikiri, ambaton Allah, musamman zikiri na musamman. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wannan zikirin da muka saba yi na idi, to wannan zikiri yana farawa tun daga alfajir na ranar sallah har waɗannan kwanakin su ƙare, wanda suna ƙarewa ne gobe 13 ga wata, da zarar rana ta faɗi shikenan sun ƙare. Don haka zikirin yana nan, kar a shagala, kar a sha'afa, kar a manta. Zikirin yana nan, kuma ya fi yawaita da rana sama da yawaitarsa da daddare. Shi yasa ma aka samu da yawa daga cikin malamai suna mustahabbantar da yinsa bayan kowace sallar farilla. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wannan zikirin shi ne ya fi yawaita a cikin waɗannan kwanakin. Amma idan mutum ya ƙara da wasu zikirorin, karatun Alƙur'ani mai girma, tasbihi, hamdala, hailala, hauƙala da sauransu, to wannan ya ƙarawa barna dawaki. Sannan hukunci na biyu, waɗannan kwanakin kwanaki ne na ci da sha, ba a azumi a cikinsu. Ba a azumi a cikinsu. Jiya akwai waɗanda suka yi kuskure, suka yi azumin Alhamis jiya, kuskure ne kuma, sun sha'afa, ya saba yana azumi Litinin Alhamis, jiya kuma Alhamis, tunda shekaran jiya sallah an yi sallah ta wuce, sai ɗauka irin sallar azumi ne. Idan an yi sallah washegari a tashi da sittu Shawwal, sai kawai jiya ya tashi da azumin sa na Alhamis. Kuskure ne. Haramun ne yin azumi waɗannan kwanakin guda uku. Ba makaruhi ba, ba ba kyau ba. Haramun ne ba a yi. Ayyamu tashriqi, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi ta'ala. Waɗannan kwanaki, kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah madaukakin sarki. To ka ci ka sha, idan akwai naman layya ka ci daga naman layya ka koshi. Ka ci ka koshi. Ka more ka sha ruwa. In waɗannan kwanakin sun wuce nama ya ƙare, nama ya wuce. Ba a san nama ya haura kwana uku. Musamman a lokacin da ake da ƙarancin layya, kamar wannan lokacin. An taɓa yin haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya hana su ajiye nama da aka yi layya, yace kar waninku ya bar nama bayan kwana uku a gidansa. Aka yi ta fitar da nama, aka yi ta fitar da nama. Shekara ta zagayo suka ce, ya ma'aikin Allah, dokan nan tana nan ne, bara ka hana mu ajiye nama. Sai ce, innama nahaitukum min ajalid daffa, bara mu ku kula muna da baki ba. Ai, na hana ku ajiyewa ne saboda bakin da muke da su. In kun ajiye nama, baki me za su ci? Da haka aka rabar da shi. To irin wannan lokacin ma, an ka irga gida uku, ɗaya ne ya yi layya, biyu ba a yi ba. Gida uku, ɗaya ne ya yi layya, biyu ba a yi ba. Don haka, ka ci abin da za ka ci, ka bayar abin da za ka bayar. Kulu wa tasaddaqu wa dakhilu wa qaidu ahadithi. Idan babu, idan kuma bukata sai a ajiye, kuma kuma bukata sai a ba su. Kwanakin ci da sha ne. Idan kuma baka yi layya ba, duk yadda ka samu ɗaukarin layya ka ci. Ko naman taure ne ka ci. Kwanakin ci da sha ne. Ka sha ruwa. In ka ga lemo ka sha. Ka ci tuwo, ka ci shinkafa, ka ci awara. So ake yi a wuni ana ci ana sha. Ka wuni kana gyatsa waɗannan kwanakin, shi ne ka yi koyi da sunna. Ka wuni kana gyatsa, ka yi ƙoƙari a ce jiya da yau da goben nan kwata-kwata baka ji yunwa ba. Haka ake so. Ayyamu tashriqi, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi ta'ala. Da haka ba a azumi a cikinsu. Mai azumi, bari in gaya muku, ba mai azumin Alhamis ba, mai azumin kafara ma ajewa zai. Wanda yake azumin kafara kisa, kun san dai jera wata biyu ake yi ba fashi, sai katsau, sai sallah ta faɗo masa, sallar layya, sai azumi, ya ajiye azumi ranar sallah. To in layya ce, zai ci gaba da ajiyewa washegarin sallah 11 ga wata, zai ci gaba da ajiyewa 12 ga wata, zai ci gaba da ajiyewa 13 ga wata, zai yi fashin kwana hudu, sai a rana ta 14 ga wata sai ya dora a kan lissafin. Wayannan kwanakin ba a azumi a cikinsu. Balle mai ramukan Ramadan ba a yi. Kowane irin azumi ne ba a yi. An gane? Don haka, ku rike wannan, ku na san masu zuwa karatu ne da yawa kun san wannan. A gaya wa mata a gida, a gaya wa abokai, a gaya wa 'yan uwa da ba su samu da zuwa karatu ba. Sannan hukunci na uku na waɗannan kwanakin. Kwanakin layya ne, kuma duk kwanakin layya ne. Har gobe ɗin nan za a yi yanka. Har gobe za a yi yanka. Ga wanda bai samu damar layya ba, gobe ya nemi abin layyansa ya yanka. Layya kwana huɗu take yi cur. Ranar sallah ya fi falala, sai jiya, sai yau, sai gobe. Ita ko gobe ma sabani ake a kanta. Akwai malamai da suke ganin cewa ranakun sun ƙare daga yau kwana uku ne. Ran sallah da jiya da yau. Amma zance mai inganci kwanakin huɗu ne. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ce, kullu ayyami tashriqi dhab'un. Duk ranakun tashriq ranakun yanka ne. Dukkansu ranakun yanka ne. Kuma da ittifaqin larabawa, gobe tana cikin ayyamu tashriq. Don haka daren sallah da kwana uku dukkan ranakun yanka ne. Sai dai wannan yankan an fi son sa da rana. Rana tana gani. ba a yin sa bayan asuba sai rana ta dago ta hudu ake yanka. Idan rana ta fadi sai a dakata. Idan an yi layya ta yi, amma dai ba haka aka fito ba, an fi son a yi yanka da rana. Don haka wanda bai samu dama ya yanka ba, almuru ya yi, sai ya bari sai washe gari. Idan kuwa gobe ne almuru ta yi, wanda bai samu dama ya yanka ba, rana ta fadi, layya ta wuce. In ya yanka a yi tsire a gida, ko a balangu, ko a yi walima, yana da wata walima a gabansa, amma layya ta wuce. Daga gobe faduwar rana insha Allah ta'ala. Allahu ta'ala a'la, Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Allah ta'ala ya ba mu lafiya, ya ba mu zama lafiya, ya karba mana ayyukan mu na ibada. Allah ta'ala ya sanya mu cikin kebatattun da ke wajensa. Muna roƙon sa maɗaukaki sarki ya ba mu kyakkyawa a duniya, ba mu kyakkyawa a lahira. Ya gafarta mana, ya gafarta wa iyayenmu, ya gafarta wa iyayenmu. Muna roƙon sa maɗaukaki sarki ya amintar da mu a wannan ƙasa tamu mai albarka. Ya inganta mana arzikinta, ya shiri shugabanninta, ya kama hannayensa, ya dora akan daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su mashawarta na ƙwarai. Halin da ake ƙoƙarin shiga a wannan ƙasa na siyasa, Allah ta'ala ka sa mu ga alheri. Allah ka za'una fi alheri, kuma ka kawo wannan al'amari cikin sauƙi, cikin nasara. Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mutuncin musulmai, ka tsare mutuncin musulmai, ka tsare dukiyoyin musulmai. Ya Ubangiji Allah ka tsare rayukan musulmai. Ya Ubangiji Allah ka tsare mu da dukiyoyinmu da mutuncinmu da arzikinmu da zuriyarmu. Ya Allah ka sa a gama lafiya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، والسلام عليكم.